Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirin mu na safi tare nake kuma da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC da farko ga kanun labaran duniya.
Shugaba Barack Obama na Amurka da Prime Minister England David Cameron za su tattauna akan kokarin daƙile ta'addanci da matsalar 'yan gudun hijira a Turai da kuma tattalin arzikin duniya. Shawarwari akan shirin samun zaman lafiya a ƙasar Yamal zai mai da hankali akan janyewar 'yan yakin sa kai da kuma kwance damarar yaƙi. Manyan ƙasashen duniya kuma sun baiwa shugaban 'yan tawayen ƙasar Sudan ta Kudu Riek Machar wa'adin gobe Asabar ya isa birnin Juba domin a rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa.
Wakiliyar Amurka ta dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya har sai an gano 'yan matan Chibok.
Mu yau an tabbatar mana cewa dukkanin abin da muke yi muna bisa hanya ne. Mutumin da ya ga masifa, mutumin da ya ga fada yara ƙanana sun gani, waɗansu su sun ga an kashe iyayensu a gabansu, waɗansu su da ƙafa suka bar garuruwansu.
Wani rahoto kuma ya ce jamhuriyar Niger ce ta 52 game da tauye 'yancin 'yan jarida a duniya.
Magana ce suke ta propaganda amma bisa hili inda ga kat ai mutane suna gani su kansu kasashen duniya da su Reporters Sans Frontières masu wallafa labaru da tsohon minista namu na labaru har yaje can sun mishi interview.
To akwai kuma shirinmu na lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yanzu haka shugaba Barack Obama na Amurka yana birnin London kasar Ingila domin yin shawarwari da Prime Minister David Cameron akan yunkurin daƙile ta'addanci da rikicin 'yan gudun hijira a Turai da kuma matsalar tattalin arzikin duniya. Shugaba Obama ya isa birnin London ne bayan ya halarci taron kolin kungiyar haɗa kan ƙasashen yankin Gulf da ake cewa GCC a takaice a ƙasar Saudi Arabia, inda ya ce kan Amurka da shugabannin yankin yana haɗe a yunkurin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS da kuma daidaita al'amura a yankin gabas ta tsakiya da ke fama da rikici. Haka kuma Amurka da ƙasashen yankin sun yadda akan buƙatar da ke akwai na magance rikicin ƙasar Siriya a siyasance. To amma kuma an samu saɓanin ra'ayi ko kuma rarrabuwar kawuna tsakanin Amurka da shugabannin ƙungiyar GCC dangane da ƙasar Iran.
Amurka ta yi maraba da shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar Yamal da aka fara a ƙasar Kuwait jiya Alhamis bayan an jinkirta farawa saboda wakilan masu hamayya suna gunagunin cewa sojojin gwamnati suna keta ka'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Yamal, Ismail Old Sheikh Ahmed, ya ce shirin samun zaman lafiya a ƙasar ta Yamal zai mai da hankali ne akan janyewar 'yan yakin sa kai da wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Haka kuma shirin zai dubi batun ƙwace ɗamarar yaƙi ko kuma miƙa manyan makamai hannun gwamnatin ƙasar da shirye-shiryen matakan tsaro na wucin gadi da kuma kafa wani kwamiti na musamman akan fursunoni da sauran mutane waɗanda ake tsare da su.
Amurka da ƙasar China da kuma wasu manyan ƙasashen duniya sun buƙaci a kawo ƙarshen rikicin da ke hana ruwa gudu a shirin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan ta Kudu da sojojin 'yan tawaye. Jiya Alhamis, ƙungiyar ƙasashen Afirka da ta Turai suka baiwa shugaban 'yan tawaye Riek Machar wa'adi, suna masu faɗin cewa suna sa ran shugaban 'yan tawaye ya isa birnin Juba kan gobe Asabar 23 ga wannan wata na Afrilu. Ƙungiyoyin biyu sun ce idan ya yi kunnen uwashegu ga wannan wa'adi, to za su kai wannan batu gaban Majalisar Ɗinkin Duniya da Kwamitin Tsaro na Ƙungiyar Ƙasashen Afirka kuma su buƙaci a ɗauki wani mataki. Ya kamata a ce Mr. Machar ya isa ƙasar a ranar Litinin ko kuma Talata domin a rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa su kafa a gwamnatin wucin gadi da abokin hamayyarsa shugaba Salva Kiir. To amma hakan ba ta yiwu ba domin an samu saɓani akan yawan sojojin da za su raka Mr. Machar da kuma yawan makaman da za su ɗauka.
Jiya Alhamis an tabbatar da mutane 13 ne suka mutu a sakamakon fashewar wata masana'antar kimiyya a kudu maso gabashin kasar Mexico a yayin da mutane 18 suka bace wasu mutane 136 kuma sun ji rauni a fashewar da ta auku a masana'antar Coatzacoalcos da take kasar da take jihar Veracruz nan ba a sami ba a san abin da ya haddasa fashewar ba wani labarin kuma akalla mutane 2 ne suka mutu a sakamakon rushewar sabuwar hanyar masu hawan keke da aka gina a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil wannan al'amari ya kara raunana matsayin kasar a zaman mai daukar dawainiyar wasannin Olympics rushewar hanyar shine matsala ta baya-bayan nan da ta dabaibaye shirye-shiryen da kasar ke yi na gudanar da wasannin Olympics a watan Agusta daya hada har da nuna damuwa akan bullar cutar nan ta zika ga kuma rikicin siyasa da ke jawo barazanar tsige shugabar kasar Dilma Rousseff.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da bukukuwa na musamman domin murnar cika shekaru 90 da sarauniyar Ingila ta yi a duniya. An harba bindigogin bangirma a birnin London yayin da aka kada kararrawa a Westminster Abbey domin girmama sarauniya Elizabeth. Prime Minister Ingila David Cameron da shugaban jam'iyyar masu hamayya ta Labour Jeremy Corbyn su ne suka jagoranci jinjinawa sarauniyar da tafi kowa dadewa akan gadon sarautar Ingila a majalisar dokokin kasar. A yayin da ake bukukuwan cika shekaru 90 na sarauniya Ingila a nan Amurka kuwa sanannen mawaƙin zamanin nan Prince shi kan tashi ta kare domin jiya Alhamis ya mutu yana da shekaru 57 a duniya. 'Yan sanda a Minnesota sun iske gawar Prince cikin gugar ɗaukar mutane a gidansa a lokacin da aka buga musu waya.
Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wakilar Amurka ta dindindin a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka za ta ci gaba da taimakawa har sai an ga 'yan matan Chibok. Nasiru Adamu Hikaya yana dauke da rahoton.
As a personal representative of President Obama is that we will never give up. Just as you will never give up.
Ina kara nana ta muku cewa san ba zan mu yi kasa guyo ba wajen tallafawa Najeriya a yaki da 'yan ta'addan Boko Haram. Hakanan da kwato matan Chibok don dawo da su wajen iyayensu.
Children who've been taken by Boko Haram.
Jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power, wacce har ila yau shugaba Barack Obama ya turo Najeriya kan yaki da ta'addanci, ke magana a dandalin Unity Fountain inda kungiyar gwagwarmayar kwato matan Chibok ke zama. Tun farko dai Samantha ta gana da kungiyoyi masu zaman kansu da na addini inda batun tasirin taron da Ahlus Sunna suka shirya kwanan nan da Majalisar Musulunci ta Duniya Rabida ya taso don kara ilmantar da musulmi illar 'yan ta'adda da ke fakewa da sunan addinin musulunci su rika zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba. Hakanan taron ya nesanta musulunci da duk wata alaƙa da Boko Haram. Fatima Bukar ɗaya ce daga shugabannin gwagwarmayar.
Don ita ambassador ce ta America daga UN, so yawun da ta zo da shi ta zo da yawun President Obama ne. Alhamdulillah. Mu yau an tabbatar mana cewa dittini abin da muke yi muna bisa hanya ne. Mutumin da ya ga masifa, mutumin da ya ga fada yara ƙanana sun gane, waɗansu su sun ga an kashe iyayensu a gaban su, waɗansu su da ƙafa suka bar garuruwansu suna neman taimako ma medically ma psychosocial therapy. Sai mun tashi mun tsaya, kuma wannan abin ya fi ƙarfin gwamnati ko gwamnatin jaha ko ta federal ya fi ƙarfi. Duk 'yan Najeriya ma sai mun tashi mun taimaka, kuma dole sai mun miƙa kukanmu wa waje. Abin da aka yi na Syria, yanda aka tashi aka taru a Ingila aka nemi kuɗi wa Syria, abin da muke bukata kenan a Najeriya.
Malama Abigail da 'yar uwarta Monica da suka kubuto daga hannun Boko Haram daga garin Goza suka isa har Kamaru kafin isowa sansanin 'yan gudun hijira na Abuja, ta ce 'yar uwarta Monica ta kamu da 'yan matan Chibok a dajin Sambisa inda 'yan Boko Haram ke cin zarafin matan.
Suka iso Sambisa, to da daddare ne suka iso. Amma hanyar na bama ne hanyar tafiyansu wucewa cikin jeji. Da suka wuce zuwa cikin jeji a can gurin, mata, maza, yara kanana da 'yan matan Chibok ba lissafi a can gurin. Amma ana ba su abinci, kowane rana namiji daya a cikin su zai kwanta a kirjin mace har mutum 15 kowane mace miji daya zai je kwanta akan ka har 15 akwai kuma fararen mutane da gashi har zuwa illa nan da gashi akan su tank na ruwa ake supply musu abinci kowane irin abinci ake ka musu makamin su diyewa suke rabi suna control da wanda aka kaka masu rabin nan kuma za su je su yi yaki da sun fita fusari da daddare suka samu wani guri Allah ne kawai nuna musu guri mai gadin su din kuma yayi barci
rahotanni sun bayyana cewa Amurka za ta kara tallafi ga kasashen gabar tafkin Chadi da dala miliyan 40 don gamawa da yan ta'adda Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja Najeriya.
To wani rahoto kuma a Jamhuriyar Niger ya fidda cewa ita ce kasa ta 52 game da tauye 'yancin 'yan jarida a duniya. Wakilin Muslim Mumin Barma ya aika mana da wannan rahoton.
Rahoton na kungiyar ta Reporters Sans Frontières wato RSF da ke zama matsayin ma'aunin 'yancin aikin 'yan jarida da fadin albarkacin baki a kowace shekara ya ayyana Jamhuriyar Niger a bana a matsayin kasa ta 52 a duniya. Alhali ita ta zo ta 47 a bara. Abinda ke nufin an sami koma baya da maki 5 wajen kare wannan 'yanci mai matukar mahimmanci ga kasar demokradiyya. Tuni dai kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida suka fara bayyana dalilan da suke ganin suke mafarin wannan koma baya. Malam Abubakar Jallo na daga cikin shugabannin waɗannan kungiyoyi.
Abin da ya kawo wannan koma bawa shine wato maikwanta ba su aiki da dokoki na kare hakkin 'yan jarida. Ana kama 'yan jarida ana rufiya shi kuma doka ta hana. Yanzu neman labari ma ya zamanto wato laihi. Shi kuma kamata ya abarka sai ka samu labari ka wallafa ne idan akwai cikas ciki a tuntube ka.
'Yancin aikin 'yan jarida da na faɗin albarkacin baki na daga cikin abubuwan da hukumomin Niger ke alfaharin samun ci gaba a kansu kamar yadda a baya-bayan nan shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu ya ƙara nanatawa lokacin da yake rantsuwar soma wani wa'adin mulki na biyu a ranar 2 ga watan nan na Afrilu. Yana mai cewa a tsawon shekaru 5 na mulkinsa Niger ta samu ci gaba sosai a fannin 'yancin aikin 'yan jarida abinda ya ba ta damar zama ta 47 a duniya wato ƙasa ta 7 a lafiyar Afirka a shekarar 2014. Ya kuma ƙara da cewa Niger na daga cikin ƙasashen da suka fi ƙasashe da dama na duniya ba jama'a 'yancin faɗin albarkacin bakinsu. Sai dai a cewar Malam Abubakar Jallo idan aka lura da abin da ke faruwa a zahiri a fagen neman labaru wannan ikirari yana kama da batun siyasa.
Magana ce suke ta propaganda amma bisa hili inda ga kat ai mutane suna gani su kansu kasashen duniya da su Reporters Sans Frontières masu wallafa labaru tsohon minista namu na labaru har ya je can tusan sun mishi interview abubuwan da ya faɗa musu sai suka gani bisa gaskiya Niger bata cika alkawari bata kare haƙƙin 'yan jarida.
Wani abin da ke cinyewa 'yan jarida tuwo a ƙwarya a kasar ta Niger shine a mafi yawancin lokaci samun jami'in da zai ƙarin bayani wani labarin da ke buƙatar bincike ko samun tsokaci daga wajen hukumomi don samun tabbaci a game da sahihancinsa kan zama babban jidali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Kuka fara in shirya rawa ta mai baza na zama ɗan jarida. Kuka fara in shirya rawa ta mai baza na zama ɗan jarida.
In an jima kuma a shirinmu na hantsi za a ji wannan rahoton.
Manufan wannan taro shine mu ƙara nuna ma jama'a ingancin aikin ma'adanai da kuma shi kanshi sana'a ne, amma fa sai ka tsaya ka koye shi ba karatu ne ma kawai ba.
To sai a tare mu a shirinmu na hantsi da karfe 8 agogon Najeriya. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, yau wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga ƙasar Ghana.
To.
Ta fito ne daga wajen AM Bingo Murtala.
To.
Muhammad Enchi Club. A can akwatin gidan waya 13 Kwahu Faragu jihar Ghana, ƙasar Ghana. Ina fata na faɗi sunan kwahu ɗin daidai.
To.
To, likita yana so ne wai da Allah ka mishi bayani. Yace shi kanshi ma an taba mishi. Wani kamar mutum wayin yana fama kamar da ciwon shawara sai a debo ganyen dalbejiya neem tree kenan ko kuma dogon yaro
yawa
sai a tafasa shi a mutum ya rufa kansa da zannuwa wasu ma har bargo likita dan naga an yi mutum a rufe shi da ruwan tururin na tashi ya ta zuba to yana so ne ya sani shin wannan al'ada da ake yi yana da amfani yana da kyau ko kuma ruwan jikin mutum zai a takaice dai tana da kyau ko akwai cutar da mutum zai kamu da wannan al'ada da muke yi
to na al'adun da muke yi kamar musamman na mutane masu ciwon shawara din nan da akan sa dalbeje din nan ba wani abin da yace yana taimakawa kare da suke domin kin san yanda ake rufe mutum haka a sa mishi wani wadansu a sa musu zannuwa da yawa to wani lokaci in iska bai shiga da yawa mutum wani lokaci bai iya numfashi sosai wani lokaci
rashin amfanin shi kenan
dole a bar dan iska na shiga yana dan numfashi domin shi wannan kan ya kamata in dai mutum na shawara irin wannan bai cika taimakawa sosai sai dai a kai shi wurin likita a duba shi sosai
to ka san al'ada ne kuma wani lokaci
al'ada ne
da wuya ka dan sai a ce tunda sun ko kuma champi tunda in an yi ma wani an ga ya ji sauki sai a ce siracen ne yasa ya ji sauki
kuma wani lokaci aikin san jikin dan adam yana warkar da kansa wani lokaci kuma ba wani lokaci zai wannan kuma sai aka yi sa'a da dace ana wannan kuma sai mutum ya samu sauki sai ga ya tsammani wanne ya warkar da shi amma dai mutum na da irin waɗannan ciwoka ya kamata a je waɗanda suka san kan abin sosai a bincika domin wannan in ba a hankali ba in dai mutum na da irin wannan ciwon ne to ya kamata a kai shi wani likita a duba shi sosai
tunda in mutum bai ya kasa yin numfashi ma ai yana iya somewa likita
ko mutum ma bai iya numfashi ba sosai yana iya somewa kuma mutum na zufa da yawa haka kuma bai samu dan iska inda zai zufa nan zai bushe ba to wani lokaci ma ba shi da amfani
to in kamar mutum yana zufa din nan bai bushe ba me yake jawo mu fatan jikin
mutum wannan in mutum na haka wannan haka da yawa bai bushe su to yakan sa jikin mutum ya ƙara zafi
to
in ya ƙara zafi din shine ake kira heat stroke
to
jikin mutum zai zafi da yawa kin san jikin dan adam ya kamata zafin shi ya kai kamar 98 da nan na America da yan kai
wato akwai dai yanayin da ya kamata
akwai dai kamata ko wani lokaci haka yake to in mutum na irin wannan irin na yanayi ba wani iska to jikin zai ta zafi domin ba inda jikin zai sake zafin da ya fita waje
to in mutum ya kan
wannan illa ne zai iya kawo wannan irin wannan illa Hajiya
to heat stroke din me yake sa mutum
to heat stroke din in ba kai sa ba wannan zai sa ka sala wani lokacin ma ba kai sa wani iya halaka mutum da ya kwana yi
to Allah ya sauke
amin amin
to malam AM Bingo ya sake wata tambaya
to
yace wai me yasa ne idan yayi wanka da ruwan zafi sai zazzabi wai ya kama shi ko kuma jikinsa ya ta masa kaikayi
to inda yayi wanka sannan zazzabi ya kama shi to ba ruwan ke ba shi zazzabin nan ba Hajiya
ba ruwa bane ko
ba ruwa bane to in kuma jikin na kaikayi kila abin da ke faruwa abin da ke cikin ruwan ne
To likita ka ce kamar da yanda na fahimci wasiƙar kila kamar duk lokacin da ya wanka ne yake samun zazzabi na
to inda ko lokaci ya wanka yana samun zazzabi to ya kamata ya je a duba shi akwai wani abu da ke faru ke damun sa a jikin sa domin ruwa bai kamata ya samu zazzabi ba ruwa ya kamata ya rage tsananin zazzabi ne ma Hajiya
to ya ce ruwan zafi ko jikin sa bai karbi ruwan zafi bane
to inda jikinsa in ruwan zafi ko wani lokaci yana samun lalura da ruwan zafi to rinka wanka da ruwan sanyi ko kuma ya sa ruwan da ba shi da zafi sosai ya gwada da wannan Hajiya
to kaikayin kuma fa
kaikayin to abin da ke kawo kaikayin shine wani abu da ke taban jikinsa ne bai dace da jikin nasa yake kawo wannan kaikayi
to
duk bayan da mutum kawai jikin zai rinka kaikayi haka ruwan lokaci inda abu ya tabi jikin dan adam wanda bai dace da jikinsa ba to yakan kawo kaikayi ko wani lokaci ko sabulu ne ko wani irin abu a cikin ruwan ko wani abu muka ci ko wani abu muka taba wani lokaci yakan sa fatar jikin dan adam ta yi ta kaikayi to wani abu ne bai dace da mutum ba shi yasa
to ina fatan shi malam AM Bingo din in yana kusa ya je gun likita sakamakon yadda ya rubuto mana wannan wasiƙa sai ya ma likitan shi bayani
in yi mashi bayani za a bincika a tabbatar me ke faru, amma ruwa kawai haka ba zai sa a samu zazzabi ba, Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin.
Shi kuma Alhaji Haruna BBY a can karamar hukumar Gama a jihar Bauchi, Najeriya.
To.
Ya rubuto wasiƙa ne.
To.
Ya ce irin wannan shadda ko kuma in ce masai wanda ake bayan gari a cikinta shekara da shekaru. Ana bayan garin kuma kasan bayan garin bai zuwa ko ina yana taruwa ne a ciki. Yace idan mutum ya je yin bayan gari idan ya tsuguna sai ya ji wani irin turiri yana bugun ka yana tasowa. Yace har wani lokaci ma sai a duburan mutum ta yi gumi. To wai hakan yace ba zai sa mutum ya kamu da wata cuta ba?
To abin da ke faɗa kisan duk lokacin da muka je ba haya. To in abin ya taru a ciki to kin san cikin wannan abin da muke yake shiga a ciki din yana canzawa, don akwai abubuwa da ke shiga suna canzawa, waɗansu irin iska ne kamar yanda jikin shi abin ke fitarwa, kuma akwai irin waɗansu irin iska kamar su methane, hydrogen peroxide da sauransu. Not ba hydrogen peroxide, sulfide, ana kiran sulfide. To waɗannan to su ne ke fitowa, to waɗannan waɗansu suna da wari, waɗansu kuma ba su da wari.
To likita me zai faru mutum ya shaka?
To kamar shi waɗannan irin shi wannan in ka shake su da yawa to za ka rinka jin ko jiri wani lokaci ko na ka. Shi yasa a yawanci kamar ko a nan ƙasashe suna da irin wannan a ƙauyuka. Wuraren akan sa window inda iska zai rinka shiga yana fita sosai.
A nan ƙasashe din ba irin na bokotin nan bane da ake daukewa?
Kuma waɗansu suna da shi, amma su kuma nan da suke da shi suna da shi sai kamar za a yi wani ɗan rami ya yi ɗan nisa da wurin da a sa inda iskan zai rinka fita ta can gefe, kuma ya rage iskan da ke fitowa ta wurin da mutum ke tsugunawa.
A saboda haka kai shawarar da zaka bayar in za a gina din sai a gina ai kuma wani wuri da iska zai rika shigowa?
Dun ya rage iskan da ke fitowa a mutum ya tsuguna.
To.
Dun nan haka suke, waɗansu wuraren haka suke yi.
To, sai to
iska ne rinka fitowa. Kin san ma koma na wanda ake nan kasan inda ake biye bi ta hanya har hadu din nan, ai a gefen sa akwai wani wuri inda iska ke fita.
To.
Domin yawanci akwai iska bayan gidan namu, akwai in ya haɗu ya daɗe, don kin san bayan inda in ya shiga cikin ramin akwai abubuwan halittar Allah da ke cikin ƙasan da suke haɗuwa da shi su yi ta canza shi.
To.
Kuma waɗansu irin su bacteria da waɗansu abubuwa da suna haɗuwa da shi, to waɗannan suna canza shi. Shi ke sa iskan da tururin ya yi ta fitowa.
To malamin ya sake wata tambaya.
To.
Ya ce kamar wanda ya kamu da cutar ƙanjamau wato AIDS kenan. Ya je fitsari a wani wuri sai kuma mai lafiya shi bai sani ba sai ya je ya tsuguna a inda mutumin nan ya fitsari din. To shi tambayar shi anan shine cin mutum na iya kamuwa da cutar nan?
Wannan inda mutum zai kamu da cin ƙanjamau kamar ta jini?
In an dora maka jinin wanda
ke fitowa ko kuma ta maniyi da sauransu, irin wannan ruwan ne ke haɗa za ka iya kama, amma ta fitsari har yanzu dai ba a tabbata wannan ba zai iya sa ka kamu da ciwon ƙanjamau da Hajiya.
To wato ko dai mutum idan mutum ya yi fitsari a inda wanda ya yi fitsarin ba zai sa ya kamu da cutar ba ke?
Sai dai kuma wani abu ne ya fito daga inda fitsarin ke fitowa, Hajiya.
To. To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita sai kuma wasiƙan Sama'ila Musa Jakara.
To.
A can ƙaramar hukumar Faiko can jihar ku ta Naija.
To.
To na faɗi sunan Faiko ɗin daidai ko?
Faiko.
Faiko to. To likita yana son ka mishi bayani me ke kawo ciwon ɗan kankare ne?
To abin da ke kawo ciwon ɗan kankare shi ne a wani lokaci yanda hannun mutum ya tsotsuma suke to gefe din nan wani lokaci yakan dan yanke ko kuma mutum abu ya ba sai wani abu ya faru, to kwayan cuta kan shiga ta nan sai sa wannan farcin ya kumbure. To in ya kumbure shi ne sai in ka saki hannunka haka zai ta zuki yana zafi, to kwayan cuta ne ke shiga cikin ƙashin kumbur yake kawo wannan ciwon, Hajiya.
To ana dai magani ko?
Akwai maganinsa, ana iya ba mutum kwayan mutum da zai sha. Wani lokaci in ya kumbure da yayi akwai yana ruwa-ruwa ana iya fitar da ruwa-ruwa ma a wurin likitoci, ana iya fitar da wannan. Kuma aka ba mutum magani yana warkar da shi, ai Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To Malam Sama'ila ya sake wata tambaya.
Yace
me ke kawo belu-belu ne?
Abin da ke kawo belu-belu shi ne waɗansu kwayan cuta ne ke shiga cikinsu, bacteria ɗin ne har yanzu.
To
suka shiga to suke sa ya kumbure wani lokaci, kuma wani lokaci kaga mutum na samun wahalan haɗa miyau ko cin abinci. To wannan duk akwai magunguna da za a ba mutum shi ma ya warkar da shi, Hajiya.
to haka din zai sa fidda ne koko magani kawai za a ba mutum ya warke.
Yawanci magani kawai ake ba mutum, sai dai waɗansu akwaɗansu yara wanda in dai kowane lokaci ana lura kowane lokaci suna ta ciwo domin wannan bele-bele ɗin. Sai a bincika, aka bincika ƙwayan cututtukan suna nan kowane lokaci a ciki da wannan lokaci, amma ba kowane lokaci da ƙyar ake cire shi Hajiya a nan ƙasashen.
To Allah ya sa a dace.
Amin, amin.
To malamin ya sake wata tambaya.
To.
Ya ce misalin kamar uwa da uba suna da sun kamu suna da ƙanjamau. To, za su iya haihuwan ƴaƴan da ba su kamu da cutan ba?
Eh, za su iya haihuwa, amma kin san yanzu nan in mace na da ciki tana da ƙanjamau. Akwai maganin da ake ba su yanda ta haifi yaron ba zai kamu da ciwon ba.
Idan ba a ba ta wannan maganin ba tana yiwuwa ta harbi ɗan da cutar
kenan. Eh, tana yana yiwuwa da yaron a haife shi da ƙanjamau ɗin Hajiya.
To, Allah ya sauke.
Eh, amin, amin.
To, likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla, kafin mu ƙare bari mu koma ga labarai amma a takaice.
Yanzu haka shugaba Barack Obama na Amurka yana birnin London ƙasar Ingila domin yin shawarwari da Prime Minister David Cameron akan yunkurin daƙile ta'addanci da rikicin 'yan gudun hijira a Turai da kuma matsalar tattalin arzikin duniya. Shugaba Obama ya isa birnin London bayan ya halarci taron kolin ƙungiyar haɗa kan ƙasashen yankin Gulf da ake cewa GCC a takaice a ƙasar Saudi Arabia, inda ya ce kan Amurka da shugabannin yankin yana haɗe a yunkurin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS da kuma daidaita al'amura a yankin gabas ta tsakiya da ke fama da rikici. Amurka ta yi maraba da shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar Yamal da aka fara yi a ƙasar Kuwait a jiya Alhamis, bayan an jinkirta farawa a saboda wakilan masu hamayya suna gunagunan cewa sojojin gwamnati suna keta ƙa'idar yarjejeniyar ya tsagaita buɗe wuta. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Yamal, Ismail Al-Sheikh Ahmed, ya ce shirin samun zaman lafiya a ƙasar ta Yamal zai mai da hankali ne akan janyewar 'yan yaƙin sa-kai da wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Haka kuma shirin zai dubi batun kwance ɗamarar yaƙi ko kuma miƙa manyan makamai hannun gwamnatin ƙasar. Amurka da ƙasar China da kuma wasu manyan ƙasashen duniya sun buƙaci a kawo ƙarshen rikicin da ke hana ruwa gudu a shirin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan ta Kudu da sojojin 'yan tawaye. Jiya Alhamis, ƙungiyar ƙasashen Afrika da ƙungiyar ƙasashen Turai suka baiwa shugaban 'yan tawaye Rick Machar wa'adi, suna masu faɗin cewa suna sa ran shugaban 'yan tawayen isa birnin Juba kan gobe Asabar 23 ga wannan wata na Afrilu. Ƙungiyoyin biyu suka ce idan ya yi kunnen wace guga wannan wa'adi, to za su kai wannan batu gaban Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kwamitin tsaro na ƙungiyar ƙasashen Afrika, kuma za su buƙaci a ɗauki wani mataki a kansa. Ya kamata a ce Mr. Machar ɗin ya isa a ranar Litinin ko kuma Talata domin a rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa, su kuma kafa gwamnatin wucin gadi da abokin hamayyarsa shugaba Salva Kiir. Jiya Alhamis an tabbatar mutane 13 ne suka mutu a sakamakon fashewa a wata masana'antar kimiyya a kudu maso gabashin ƙasar Mexico, a yayin da mutane 18 ne kuma suka ɓace, wasu mutane 136 kuma sun ji rauni a fashewar da ta auku a wannan masana'anta da ke jihar Veracruz.
To, a gaishe ki da takaitattun labaran muka zo ƙarshen shirin, sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon taya murna ga Abdulmajid Yahaya Ibrahim da pharmacist Aisha Jamilu, murnar aurensu da za a ɗaura gobe Asabar a Dilimi Street da ke Jos, jihar Filatan, Najeriya. Allah ya sanya alheri ya ba da zuri'a ta gari. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Cibahiro Dodone shi ne ya haɗa mana sautin shirin, sai injiniyanmu na yau can ni Usman Ahmad. Ahmed Kamara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.